sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Aunace tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa akai miki dole da kuma nasihar Lahadi. Yanzu kuma sai shirin mu na kasuwa akai miki dole.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku a wani sabon shirin na kasuwa akai miki dole, inda ni Umar Faruk Musa a yau nake zaga wasu sassa na Abuja da kewaye domin tattaro bayanai da suka shafi farashin kayayyakin abinci. Da yake waɗansu kasuwannin an rufe, an takaita zuwa ko shiga a ciki saboda lalurori na ka'ida da gwamnati ta shimfiɗa akan cutar ta coronavirus da ake kokarin rage bozuwata a cikin ƙasa, ya tilasta mahukunta su takaita amfani da kasuwanni ko mayan guraren da ake taruwa domin sayan kayayyakin abinci. Amma yanzu na ɗan zagaya domin in fara tambayar kayayyaki da tsadarsu a daidai lokacin da ake yaƙi da cutar corona. Amma yanzu bari mu fara da kayayyakin 'ya'yan itace. Malami sunanka?
Yunusa Muhammad.
Ko za ka bayyana min me da me kake faida?
Lemu, watermelon, pineapple, pawpaw.
Ya farashin shi yake?
Farashin kankana irin wanda nake saya dai lambawa ana sayan kwaliyata 50,045, yanayin kyaukinta, yanayin kwalata, yanayin yadda take, farashin ta dai daga 45,000 zuwa 50,000. Ana sayan buhun lemu 10,000. Ita bangaren gwanda da abarba to su wannan sai ka zaba irin kimanin size inda kake so sai ku yi ciniki yadda ya kama. Sai a siyan ma ka bada kuɗi sai ka zo. To idan ka zo ne wurin siyarwa kuma za ka yi lissayi, ka yi kakaletar su abinda ka kashe, duk wata kwara ɗaya nawa za ta kama, nawa ne za ka saida kai ko ka samu wani abu. Amma kuma duk da haka su masu saye in suka zo sai su ga kai ne da ka sayo, ka san me ka kashe, ka ɗan aza naira 50, naira 30, 20, kuma kai ne ke da tsada. Wani ma bai iya saya lemun nan idan mun cika shi 10,000 baya wuce kwando 20,000, amma 500 he mutum biyar su zo ba su iya sayan shi 500 ba, suna cewa 350 ko 400 kuma ba zai sai da haka ba. Inda mutum zai tsakani da Allah ya cika shi kamar irin yadda nake cikawa, ba zai sai da 400 ba. In ka rage da 500 to an kai lissafi ma da kuɗin leda, to kuɗin ka ba za su dawo ba. To kaji farashin wannan kayayyaki da irin wanda na sani nake sana'a su ana wata kuma ke.
Faɗa mun sunanka?
Daya bu na inna.
Me da me kake saya? Na kana taimun talla.
Ina saya da fefe, ina saya da are, ina saya da yam, ina saya da chicken. Wannan shine abin da nake sayawa, shine kasuwata.
To mene ne farashin?
Are ina saya da hi naira 2,200. Tumatir ina saya da hi 1,500. Tattasai ina saya da hi 1,500. Fefe ina saya da shi 1,500. Kashin doya guda 5 pieces ina saya da su 2,800. Shine abin da nake sayawa.
To yanzu ya farashin kayan da yake idan ka auna shi cewa ga corona ta zo ana hana kasuwanni budewa, shin abin nan tsada ya tsawala ko ku akwai sauki?
To ranka ya daɗe tsadan ma ya ƙara sakamakon wannan damuwar da muka samu a Najeriya. Sai dai muna fatan Allah ya mana sauki kuma ya ɗauke mana ciwon alfarman ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Kafin corona muna sayan tumatir basket naira 4,500, yanzu ko muna iya sayan sa naira 10,112, muna sayan sa naira 8,000, da kuma dai ya danganta da yanayin da kasuwa ta zo, yawan kaya, ƙarancin sa ko kuma samuwar sa. Wannan shine abin da muka tsinci kanmu yanzu.
To me kaji bare in ji farashin kaji? Me sunan ka malam?
Muhammadu Gello.
To da me kake faida? Na ga akwai kajin Turawa da na Hausa.
Eh, haka yake yalla bai. Da kazar Turawa da Zabuwa da kajin Hausa da Talatalo duka ina sayarwa.
To kamar yaya farashin su yake?
Eh, kaga dai kaza yanzu dai da muna sayarwa 1,500, amma yanzu sakamakon halin da muka shiga ciki ga rahin kuɗi, ga wahala ta yawa, mun sayo kayan daga ƙauye rabi su mutu, rabi kuma mu zo da su magashiya muna sayarwa 2,200. Ita kuma kaza Hausa muna sayarwa 1,800, wata kuma 3,000, Zabuwa kuma muna sayarwa 2,500 a halin da muke ciki yanzu kenan.
Ya za ka wanda tsadar farashin kayan nan kayan cutar corona da kuma yanzu?
To abinda zan auna nake gani lokacin kafin corona ta faru gaskiya komai yana tafiya normal wannan muna sai da ita 35 amma kaza amma sakamakon wannan matsalar da muka shiga wahalar mota wahalar tsadar rayuwa yan sanda su kore mu ga wahala muna sha mu zo mu kasa kayan rana ta kashe shi sakamakon haka mun auna cewa yanzu mun fi samun matsalar tsadar hauhawar farashin kayayyaki
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ana Sabiu Umar wanda aka fi sani da Zakiru
menene abubuwan da kake saidawa a kasuwar nan
a kasuwa ni shagon provision nake da shi a kasuwar Otaku Market ina saida kayan provision kayan tea ina kuma saida kayan awo irin su shinkafa wake da sauran abubuwa da na masarufi da kuma kayan provision
to kawai mun bayani akan kayan abinci saboda shine nake gani fiye da komai ake bukata a daidai wannan lokaci ya farashin shi yake
kayan abinci kamar shinkafa wake mai a halin da ake ciki a yanzu dai mu annan da yake mu ba manyan yan kasuwa bane kana yan kasuwa ne zamu sara ne a wajen manyan yan kasuwa mu zo mu siyar kamar shinkafa yar gwamnati idan mun samu ta mukan sai ta 28 27 ya danganta da yanda muka samu ta kowanne buhu
sannan amma kamar tiya fa ya ake fentiya
tiya to tiya ka san annan mu kwano muke amfani da shi
karamin mudu
naira 900 shi kuma na gida karamin mudu 700
to wadda ba ta gwamnati ba fa kuma me bambanci da ta gwamnati da wadda ba ta gwamnati ba
bambanci to kadan ne wancan za a ce idan ka dafa ta za ta yi warwara wannan za a ce kila tana cabiya ko kuma tsakuwa makamanci haka shine bambanci amma kuma mun samu ci gaba namun ma wasu daga ciki suna da matukar kyau
to kamar na gida din nawa ake saida buhu ko nawa ake saida tiya din shi
yawa kamar na gida kamar inda na gaya maka ni ba dila bane karamin dan kasuwa ne mukan siyo ta 20 wani zubin 21 wani zubin 19
eh to kamar su dilolin nawa suke samuwa su kuma tunda
ka san su dan kasuwa ya dan kasuwa kai dai abin da ka sani shi zaka su suka san nawa suke siyo amma dai ni ina gaya maka yadda nake siya a wajen su
to nawa kake saida kai kuma in ka so a wajen su
na kan su sha tara na kan sayar 20-21 ba yadda bata kama ba kasuwa ne idan har 19,500 ina sayarwa amma ya danganta ka san ita kasuwa tunda ba a ce ga ka'idan farashi ba abinda ka samu shine kasuwancin
to baki tsaye idan ka hada tsadar abinci a yanzu da farashin shi da yake hawa da kuma kafin corona ya zaka auna farashi da tsadar kayayyakin yake
ai muna tuntu ai ubangiji Allah ya kawo mana karshen wannan musiba saboda wannan musiba gaba ɗayan ta tattare ni ta kare a karkashin talaka menene ta kare a karkashin talaka musamman mu kananan yan kasuwa an ce mu fito ranan Asabar da Laraba idan baka da karshi yanzu ba yadda zaka yi sai kana da kuɗi dila zai baka kaya da kuwa idan ka je da 100 wajen dila zai baka kayan 200 ba zai ji karba ya san kana da shago amma yanzu kayan 100 zai baka kuma kayan 100 idan ka je da mota kana hawa naira 100 zaka je inda zaka je an ce yanzu mutum biyu zaku dauka tsadan mota da yanayin yanda zaka je gurin da takura sai ka kashe wani abu to idan ka zo kai kuma a matsayin ka na karamin dan kasuwa ka samu da wahala sai ka zo kai ma sai ka saita ka ƙara wani abu sannan zaka sayar to haga wannan maganan ma a ce da kafin corona zuwa tsadan ma ba ɗaya bane saboda ka je ka samu a wahale kuma ci gaban ma babu kuma ka je ka nemo kuɗin kono ka samu saboda kwana uku ba ka fita ba duk mutumin da aka ce ku yau ne za ka samu gobe cin abin da ka samu za ka yi sai a hankali kawai wannan dai kawai dai mu du'a'i Allah ya kawo mana karshen wannan musiba amma wannan abin yanzu tsadan ma kullun kuma shi yasa yanzu kaya ma bai da wani equal din farashi a kasuwa
to ma da iyakacin tattuna da na samu na nado kenan a waɗansu kasuwanni na yankunan Abuja daban-daban ganin takaita motsi in kasuwar da hukumomin ƙasa ke yi saboda ƙa'idodin da aka sa na yaƙi da cutar coronavirus ya shafi sha'ani da lokutan buɗe kasuwa Umar Faruku Musa ne daga nan babban birnin tarayya Abuja ke muku fatan alheri
Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi
Sunana Reverend Yakubu Bulus Backfosh ni pastor ne na Graceway International Community Church, Maryland. Cikin karatun da zan yi daga Zabura Sura 146, yabo ya tabbata ga Ubangiji. Ka yabe Ubangiji ya raina, zan yabe shi mudin raina, zan rera waka ga Allah na dukan kwanakina. Kada ka dogara ga shugabane ko kowane mutumin da ba zai iya cetonka ba. Sa'an da suka mutu sai su koma turbaya. A wannan rana dukan shiryensu sun kare. Kira ne ga bil adamu a kula yomi mu zama masu dogara ga Ubangiji, mu zama masu yabon Ubangiji. Dan bil adamu ba zai iya ceton bil adamu ba, Ubangiji ne kada mai ceto. Shi yasa Zabura 146 inda nayi karatu ya nuna mana aya uku cewa kada ka dogara ga shugabane, domin shugabanmu shugabane ba za su cece mu ba. Duniya gabaki daya tana fuskantar barazanan coronavirus. Gabaki daya duniya ta rikice. Ceton mu zai zo daga gun Ubangiji ne. Babu shakka, idan mun sa bege mun kuma dogara ga Ubangiji, Ubangiji zai kawo wannan ga ƙarshe. Mun sani cewa a har yanzu bincike ba ta nuna mana ga mafaka ga kuma magani na wannan coronavirus ba. Ya uwana, ina so in karfafa mu, mu zama masu begenmu ya zauna cikin Ubangiji. Ubangiji Allah ya karfafa mu, Ubangiji Allah ya taimake mu.
Madalla masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki, jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullun ni ce Aishatu Sule dauke da shirin.
Amin amin summa amin ya Allah, amin amin summa amin ya Allah.
A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon, za ku ji yayin da duk hankali ya karkata a fadin duniya wajen dakile yaduwa da neman magani da rigakafin wannan annoba mai kisa ta cutar coronavirus. Wasu da dama, musamman a kasashenmu na Afirka kamar arewacin Najeriya, ba su yadda akwai cutar ba. Wannan ne ya sa muka zanta da wata likita a asibitin gwamnatin tarayya da ke Abuja, wato National Hospital, Dr. Khadija Abubakar, wanda a yanzu haka tana nan Amurka kuma tana bibiyan halayyan 'yan kasashen namu hana shigi da fici ko kuma lockdown da aka kakabawa Amurka don hana yaduwar coronavirus ya ritsa da ita. Da farko na tambaye ta ko yaya take ganin halayyan mutanenmu, musamman Kano, jihar da ke da cinkoson jama'a.
A gaskiya, da nake ganin al'amarin na Nigeria, mutane da yawa a Nigeria har yanzu ba su yadda wannan cutar gaskiya bane. Wasu suna ga kaman ana fadanta ne kawai, wasu kuma suna mata kallon kaman a'a turawa kawai take kamawa. Wannan abu ba haka yake ba. Wannan cuta mutane suna wasa da ita. Yanzu an duba a duniya gaba daya, babu inda wannan cuta ta fi yaduwa ta fi yawa a yadda muke yanzu haka kaman Amerika. Me yasa yafi hakan din? Saboda su ma da fari sun dauke shi kaman wasa, kaman cuta ne wanda ba zai zo musu ba. Suna ganin kaman cuta ne wanda ya shafi mutanen China, yana daga cikin shine babban abin da yasa wannan cuta ta musu babban kamu. Kuma take wahalar da su har yanzu, saboda ba su shirya mata ba kuma sun yi wasa da ita. Wanda shine yanzu kuma abin da nake ganin kasashenmu na Afrika, barin ma Nigeria, suke dauka. Sun dauki wannan abun kaman wasa ne. kuma a dalilin haka gashi nan kullun cuɗan nan da babbin da suka fi daukan abun da wasa ma jihohinmu na arewa kaman Kano a misali sun dauke abun nan kaman wasa ne yanzu misali yaushe abun nan ya shiga Nigeria bai dade ba amma kullun kana ganin figures din yadda suke karuwa ne kawai misali Kano ma bai dade da ya shiga Kano ba amma kullun kana jin cases din kawai yana shiga ne yana tayar da hankali wannan ma duk da kokarin wai lockdown da aka yi
To, Dokta, daga cikin matakai na kare yaduwar cutar nan ta coronavirus, akwai killace ko kuma kulle al'umma wanda ake kira lockdown. To, me zaki ce alfanun lockdown ko kuma rashin alfanunsa ga mutane?
A gaskiya lockdown yana da amfani sosai ga mutane don shi ne zai rage yaduwar wannan cuta. Misali yanzu a nan Amerika. Da aka rage lockdown din ko kuma wasu garuruwa suka saukar da lockdown din cikin kwana biyu sun reporting cases din su ya adadin mutane da suka kamu da wannan cuta ya tashi sosai saboda haka ina ganin kada shugabannin mu su ce za su sassauta wannan lockdown din yanzu saboda
cirewa gaba daya ai sun sassauta din
ko a ce za a cire gaba daya saboda har yanzu abun nan karuwa yake yi ba kasa yake yi ya kamata sai in cutar nan adadin mutane da suke kamuwa da shi ya fara yin kasa shine za a ce an relax lockdown amma ba a lokacin da adadin mutane da suke kamuwa da shi yake karuwa ba ina ga bai kamata a ce a yanzu nan an cire wannan takunkumi na tsare mutane a gida an cire shi gaba daya ba
to yanzu ma ai ana zancen lockdown an sassauta domin koke-koke daga wajen jama'a kaman sun gaji da zama a gida da dai makamantan haka kina gani yanzu wannan sassauci da aka yi na kulle mutane shine hanya mafita
a gaskiya kulle mutane da aka yi shine yana daga cikin abin babban abin da zai kawo mana sauki don wannan abin yana yaduwa ne ta hanyar cakuduwa da mutane suke yi to in ba hakan aka yi ba aka yi lockdown aka hana mutane fifita abin ba zai yiwu ba misali ma a kasar mu Africa Nigeria in particular arewa ma dai za a fi cewa inda zaka ga mutane ana gwamutsuwa a shiga ka in an shiga kasuwan nan a gwamutsu a hadu a cakuɗan yi to irin wannan cutan kuma nan da nan ne take yaduwa so in ba an yi lockdown din ba ba yadda za a yi a rage yaduwar wannan cuta so ina ga lockdown din shine mafita shugabanni su ci gaba da karfafa lockdown mutane kuma su bi shugabanni don wannan ana yi ne don kansu don a kare su sannan kuma ina roƙon su shugabanni
su ki zo ga roƙo dokta yanzu kina nan Amerika ke ma lockdown ya rutsa da ke yaya zaki kwatanta lockdown irin na nan da kuma irin namu na can kaman a Kano din da muke bayani
ai kwata-kwata ma al'amarin bai hadu ba nan an yi lockdown mutane tun daga aka sa musu doka aka ce an yi lockdown ba sai an sa police a hanya ba ba sai an saka wani jami'an tsaro ko ba kowa a hanya mutane ne masu bin shugabannin su suna bin dokoki kuma koda ya kama kaga mutun ya fita sai dai in ya je siyan abubuwan masarufi abubuwan abinci da na amfanin yau da kullun wanda ake bukata kuma zaka ga sun fita ne bisa ga tsari za su fita ga tsari akwai social distancing din da ake fada
wato ba da tazara tsakanin
mutane tsakanin jama'a shagunan nan zaka ga kafin a shiga za a yi layi kuma da tazara tsakanin mutane kowa yana bin abu da tsari ba za ka taba yadda
ba kosawa
ba za ka kosa ba duk dade wanda zaka yi in dai bukatun ka zata biya zaka je kai amma duk yadda mutum zai tabbata koda ba zai samu abun da ya fitar da shi ya siya ba kan ba zai yadda ya cudanya da wani ba saboda me gudun abun da zai wakana in hakan ya faru
ya batun saka takunkumi kuma abun kare fuska da hancin nan ban kallon nan
wannan abun saka takunkumi yana da muhimmanci sosai don me wannan cututa an nuna cewa ta numfashi ta abinda in kayi attishawa ko tari ko kuma irin wanda ko suna magana haka nyawu yakan dan fita daga bakin su to duk irin wannan fanfatsaluwan abubuwan nan duk wani ruwa da zai fita daga jikin dan adam wani kuma ya shafi da shi ko ya taba inda abun ya shafa nan ne ake kamuwa da cutan din shi yasa yana da muhimmanci sosai amfani da wannan nose mask abun takunkumi na hanci da baki da ake sawa yana da matukar muhimmanci mutane su yi amfani da shi don kare kansu ma wanda bai da shi kenan ma wanda yake da shi kuma don kare al'umma kar ya yada musu so amfani da wannan abun gaskiya yana da matukar muhimmanci kaman anan ba za ka taba ganin mutun ya fita babu shi ba sai ma an ga ya ma mutun ba ko nan da nan mutun zai taka zai saka ko exercise ne mutun zai fita ya walk shi kadai zaka ga ya sa don me don ya kare kanshi kuma ya kare al'umma gabaki daya
mutanen mu har yanzu suna gani kaman kafar sada zumunta zaki ga mutane har sai suna daukar kansu a video suna yadawa suna la'antar gwamnati ko hukuma suna gani kaman hukuma ce ta kirkiro wannan cuta ta kawo don ta samu wani kudi ya zaki canza tunanin mutane game da wannan al'amari duk da dai cewa kin yi bayani tun farko game da gaskiyar cutar
a gaskiya wannan tunani da mutane suke yi ma gwamnati bisa ga zargin cewa an kirkiro ne don a samu kudi ko kuma a yi wani abu wannan tunani ba daidai bane kuma ya kamata mutane su yi ma gwamnati adalci su canza tunanin su don wannan cutar mu ma kanmu ba wanda ya zaci cutar nan za ta yaduwa ka da fari yadda ake zaton cewa da China ne cutar haka kowa ya dauka haka kowa ya relaxing su kansu gwamnatin ba su sammanci haka ba sai da suka ga abun ya fara yaduwa yasa suka dauki abun da muhimmanci har suka sa takunkumi inda don ra'ayin kansu ne don su takura ma mutane da tun abun ya shigo aka ji labarin coronavirus COVID-19 da tun a lokacin za su sama mutane takunkumi nan da su lockdown amma duk da haka gwamnati bata dauki wani mataki akai ba ana ga kaman a'a ba zai shigo ba sai da suka ga cutan fa da gaske ne gadangadan gata nan ta fara yaduwa duniya gaba daya kafin suka dauki mataki kuma dole gwamnati ta dauki mataki don me kowane gwamnati alfaharin ta shine ta ga ta kare lafiya manta shi yasa
to Dr. Khadija Abubakar kenan ba anan tattaunawa namu ya tsaya ba za ku ji ci gaban a mako na gaba da kuma za mu ka muku batun hydroxychloroquine da hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta Najeriya ta jaddada cewa za a ci gaba da amfani da maganin domin warkar da cutar coronavirus
a halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su a cikin wannan shiri da Julie Gresham da ta hada mana shirin ni ce Aisha Tisle ku kasance cikin koshin lafiya
to madalla yanzu kuma ga rahoto na musamman
Allahu Akbar Allahu Akbar Masha Allah ilaha illallah
Masha Allah inda musulmi suka koma a wuraren su na sallolin mako na juma'a kenan inda a mako na biyu na sallar juma'a a ko ina a fadin kasar ta jamhuriyar Niger mabiya addini islama suka yi tururuwa zuwa wuraren ibadar nasu ko da yake a yau ana iya cewa akwai sauran zomo kaba game da yaki da allobar cutar game duniya ta mashako ta coronavirus a jamhuriyar ta Niger kamar sauran kasashen duniya limamin da ya jagoranci sallar juma'a a masallaci Sheikh Idrisa na garin birnin Kwanni ya nuna gamsuwarsa da sake ba su dama da hukumomin kasar suka yi na bude wuraren ibada.
Khalifa Muhammad Sani masallacin Sheikh Idrisa sai muna gode ma Allah tabaraka wataala wanda yake shine ya kama wannan lokaci da aka yi wajen sati 7 ba a yi juma'a ba sai ga na 8 kuma mun gode masa da Allah shine ya bude mana wannan rana yau gashi Allah kadara mun yi juma'a lahiya to alhamdulillah saboda komai ne ne hakuri ne shine addashi da abin da ka ga Allah ya kawo to kace kai hakuri zai yaye shi tunda shine addashi sanadina mutun yake ci a ce shine ai kaza amma ba suna ba lokaci na dai da Allah ya kawo ga lokacin to kuma mun gode Allah da Allah kadar muna raye ga munan kuma Allah ya ba mu iko gashi mun yi juma'a kuma a dore da ita ai hakuri kuma ai ta roƙo Allah Allah ya tunkuɗe mana wannan musibin su sauko cikin ƙasa Allah ya dauke mana ita Allah gurbusa mana ita gaba da ita da albarka annabi Allah ya ba mu lafiya cikin ƙasar mu Allah ya ba mu zama lafiya cikin ƙasar mu
jama'ar da ta hallara a wuraren sallar ta juma'a ta bayyana muna nata farin ciki game da samun wannan damar
sunana Muhammad Adnan ibn Qadi dangane da wannan rashin lafiya da haddaba duniya alhamdulillah muna godiya ga Allah tabaraka wataala da sha Allah sa mun koma sallah masallacin juma'a su koma sallah kristoci ba sun koma wuraren ibadar su har kun duka sun koma lafiya lau za mu ci gaba da roƙon Allah a masallacin nan a wuraren ibadar nan Allah shi kare nisantar da mu daga wannan bala'i da wannan alloba wannan jarabawa ce kuma wanda suka yakuri su ci jaraba daga Allah tabaraka taala.
Ni ne Bashiru da Halima masallaci nan na Sheikh Idrisa. Muna gode ma Allah tabaraka taala da yake Allah ya jarabe mu da wannan. An ce lalura ta bihul mahzuratu. Ita lalura duk abinda ake cewa ba ai sai lalura ta zo ta ce to ta na sai an yi wannan abin. Barin jima'a ba daga musulmi ba kadan ne abin gana amma lalura sai ta kawo an kace ba a jima'a saboda ga lalura. To kuma mun gode ma Allah da yake Allah ya kawo saukin wannan abin. Sai mu gode ma Allah. Allah ya sa ga mura kuma gode ma Allah ta'ala madaukakin sarki da ya nuna mana wannan rana mai tada albarka ranar juma'a. Mun ƙara gode ma Allah yau babban farin cikin mu kenan da mun ka samu wannan sallah ta juma'a. Alhamdulillah alhamdulillah mun gode.
Adan Saidu in sai mu ce alhamdulillah dama shi iko Allah ko yaushe haka abin yake. Da Allah ga wannan amarin kuma gashi Allah ya gudda shi. An gode masallacin ne ko ina ana ta kuma roƙon Allah. Allah shi tun kuɗe wannan masiha kuma Allah zai mana maganta insha Allah.
Ladan Hussein yau dai muna cikin murna tunda Allah ka kawo mana juma'a kamar yanzu ko da yaushe dai yanzu mun samu yadda muka so ko da yaushe juma'a mu tai sallah mu juma'a.
Ni suna Daja mai sai da kai mana cikin kaso birnin Kwani. Wato biskan zancen sallar juma'a da munka tsinci kanmu na wajen sati bakwai ba mu samu munka yi sallar juma'a ba. To kuma Allah da ikon shi Allah Ubangiji ya kaddace cewa kuma yanzu yau kinga mun samu an buda mana duka masallacin ne da na masallacin ne da khamsu salawatu duka gaba da an buda su. To gaskiya wanga abu da duka da ni da yan uwana musulmi duka muna nuna jin dadin mu da warin cikin mu
matakin sake bude wuraren ibado ba musulmi kawai ya shafa ba janguyen Nijar inda suma kristoci suka sake hallara a cucicin su abinda yasa suka cika da farin ciki inji pastor Abubakar Musa shugaban adin kan dariƙon addinin Krista na garin birnin Kwanni.
Abinda zan ce muna ba Ubangiji Allah godiya domin alheri wanda ya muna duka mu baki daya da kuma mun dawo kowa zai ci gaba da yin ibada a wuraren da yake sabayin ibada da yake a kogarin mu Kirista mu ibada magana la tace inda mutum biyu ko uku suka taru Ubangiji Allah yana tare da su amma muna nan godiya ga shi Allah mahalacci wanda ya bamu damar a wannan ciwo ya rage a Niger kuma mun gani akwai sauki da yawa shine aka ba mutane dama domin su kasance su yi ibada su to ta wurin ibada zamu ci gaba da addu'a Ubangiji kawo saukin wannan yanayi da kuma kasashe baki daya inda Ubangiji Allah zai tsaye da wannan ciwo zai dakatar da wannan ciwo baki duniya baki daya da kuma kasar da muke cikin ta Niger tauran alherin sa
haka su ma masu addinin gargajiya na tsafi da ake kira arna masu arwa ko bori sun ce sun yi murna sosai da sake ba su damar komawa a wuraren addinin su da hukumomin jamhuriyar ta Niger suka sake ba su damar yi kamar yanda matsahi Sha'ib Abdulkarim na garin da dagarka ya mini karin bayani
lalle sai in ce alhamdulillah shi an ka ce doka ta kasa ta takkama an ka hada gwamnati ya haito kowa umannin ta zai bi a ga wannan lokaci yanzu kan da yaza an kai ga lokaci na abuda sai mu ce alhamdulillah mun ji dadi kwarai muna murna ubangiji Allah da ya gwada muna karshen ta lahiya
babban abin tambihi anan shine irin yanda shugabannin addinan za su kiyaye matakan riga kafin da hukumomin kiwon lafiya na kasar da ma na majalisar dinkin duniya suka shata domin kiyaye yada cutar mashako ta coronavirus a wuraren cinkoson jama'a kamar wuraren ibada Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Masu sauraro baki daya da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku
wannan tashar VOA Africa ce akan mita 100.